Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Dan Allah a tambaya mana masana, wace ƙasa ce ko al'umma ke yin mafi tsawon sa'o'in azumi ko mafi gajartar sa'o'in azumi a duniya? Masu tambayar Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki Shikal Jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji maimaitin tambayar nan kan dalilan ƙasashen Mali da Burkina Faso na shirin ƙulla yarjejeniya da ƙasar Rasha da ƙaurace ma ƙasar Faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance. Masu tambayar idan an tuna su ne Babandi Mamman Bande da tasu unguwar Tudu da Magaran da Isuhu Madattai da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. To bari mu fara da ansarar tambaya kan wuraren da aka fi tsawon sa'o'in azumi da wuraren da aka fi gajartar sa'o'in azumi a duniya. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a shiyar Adamawa da ansar da ya samo daga Dr. Adamu Baɗikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Salamu alaikum Malam Zakariya da kai da mai suna na Malam Adamu Shamuwa, mazauna Nijar. Ga tambayar ku nan, wacce kuke so ku san cewa wacce ƙasa ce al'umarta suka fi ɗaukan mafi tsawon lokaci suna ko sa'o'i suna azumi, da kuma inda ake da ƙarancin tsawon lokaci wajen azumi. To a taƙaicin taƙaitawa dai, ina iya ce muku cikin ƙasashe 195 da muke da su a duniya, ƙasar da aka fi ko kunci al'ummarta suke ɗaukan tsawon lokaci suna azumi a kowace rana ita ce ƙasar Iceland. Saboda ƙasar Iceland garenta mafi yawa shine a samu awa 3-4 zuwa 5, baya wuce haka. To kamar a wannan shekara da muke ciki, a awa 2 ne ma suke samun dare. To kaga kenan, in haka ne a cikin awa 24, in kai kiyasta zaka tare cewa suna wajen awa 22 suna azumi, saboda daren su awa 2 ne kacal. To ƙasa kuma wacce zamu iya cewa mafi ƙaranci shine mu ce ƙasar South Africa, Afirka ta Kudu, saboda nan ne inda ake samun awa 11, a ƙarƙari awa 12 ana yin azumi tsakanin huduwar rana zuwa faduwarta. To tunda yake a musulunce ƙa'idar ita ce yaushe alfijir ya keto, fiyat keto alfijir nan ake dakatar da cin abinci, sannan ko faduwar rana da wannan ake aiki a yi buɗe baki. To a maganar al'umma sai in ce maka, Allah cikin hikimarsa akwai waɗannan mutane da suke wakan a tsibirin wakan ko tsaunukan wakan, wani gari ne kusan za a ce wanda yake a kan dutse ne mafi yawancinsa a ƙasar Oman. So kuma rana ta kan hudo ne ƙarfe 10:11, sannan kuma ta fada ƙarfe 2:30. To kaga kenan, nan abinda ake samu shine awa 3:30 kuma mutum ya sha azuminsa ya je, iya abinda Allah ya ɗiba masa kenan. Tunda yake ana ƙididdiga ne a musulunce da hudowar rana da kuma faduwarta. To sai dai kuma yana da kyau har ila yau na muku ƙarin bayanin cewa fa a duniyan nan yadda take da yawa, kamar da na ambata muna da musulmi wajajen miliyan dubu biyu a duniya. To wasu ƙasashen kuma, misali idan ka je wajajen su Alaska, zaka tarar cewa ranan gata nan ne ma babu ma dare gabaki ɗaya. to watakila zai burge ku kusan su kuma waɗannan mutanen da babu dare a wajin su ya suke yi to abin da suka yi shine suna kiyasi ne suka dauki kasar Saudiya musamman ma Makka sai zamana suna amfani da lokacin Makka ne lokacin da ake buɗe baki a Makka su ma lokacin suke buɗe baki lokacin da ake suhur a Makka su ma a lokacin suke suhur nasu to amma kuma wani abu wanda yake da kyau ku sani shine yawanci abubuwan da suke faruwa na canje-canjen lokuta ba lalle ne in misali a bana an yi awa 13 ana azumi saboda yanayin da ke faruwa a badi ma a samu awa 13 ba abubuwan sukan caccanja ne dangane da yadda ita rana take juyawa a duniya ko kuma duniya take kewaya rana sai mu tarar cewa yanzu misali in muka dubi kasar Indonesia ka dauki kasar Kenya ka je kaman Pakistan Karachi da ko kuma New Delhi a kasar India zaka tarar cewa azumin da suke yi baya wuce awa 13 da yan mintoci zuwa 14 to amma kuma in ka duba wannan din sai ya so yayi kama da tali in ka dubi kasar ita Saudi Arabia ka dubi Dubai ka dubi irin su Qatar da Egypt kusan da Nigeria nan kuma sai ka tarar shi ma baya wuce awanni 13 ne ko tsakanin 13 ko da 14 idan yayi tsawo sosai a wasu lokuta sukan kai ma har awa 15 to abinda nake so ku fahimta shine babu lokaci wanda za a ce shine kadai kullum a haka yake tafiya in ka dubi misali kaman in ka dubi Faransa suka yi awa 16 zuwa 17 haka in ka dauki London Ingila su ma suka yi awa 16 zuwa 17 to haka nan kuma wasu bangarori na Jamus su ma zaka tarar suka yi awa 17 to wannan shine abin da yake faruwa a duniya ina amsa tambayar ku a daidai shine Iceland ita ce kasar da take da mafi tsawon lokaci na azamtan azumi inda ake samun awa 22 in kuma an samu lokaci watakila ya dan koma baya awa 21 zuwa awa 20 to haka kuma al'ummar da suke azumin su cikin sauki sune mutanen wakan na Oman wanda yake su azumin su baya wuce awa 3 da rabi saboda haka yanayin wurin su yake hudowar rana da faduwanta awa 3 ne da rabi to da fata dan kadan da na sama muku zai dan kara muku haske akan yanayin lokuta na azumi a fadin duniya. Nagode.
Sai kuma ansar tambaya ta biyu game da dada kaurace ma Faransa da kuma karkata zuwa ga Rasha da kasashen Mali da Burkina Faso ke yi. Ga kashi na daya na ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda ya ce
da Mali dai da Burkina Faso a kasashe ne makota kuma rainan Faransa suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa ƴan al-Qaida dinnan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan kasashe to wannan shi yasa aka samu juyin mulki ita kuma Faransa uwar gijiyar wa'annan kasashe suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuran su sannan wa'annan gwamnatoci da suka juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba domin su yammacin Turai suna alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula to kasashen suna fama da wannan tashi-tashin hankalin wannan shi yasa suka yi alaka da Rasha kuma alaka su ta soja ce wanda za a tallafa suke neman taimakon sojan ita Russia domin su kawo galaba su ci galabar wannan yaki. Misali ita yanzu Burkina Faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na bayan nan kusan wannan alƙa'ida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar, wato ɗaya bisa huɗun ƙasar suna hannun wa'annan 'yan alƙa'ida. Don haka yaƙin yana fitowa yana matsowa kamar zai kwace ƙasar. Wannan yasa
suka neman mamaye ƙasar.
To alaƙar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaƙi, sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama. To ina ga wannan ba zai kai ga cewa Faransa za a canza ta ba, har a ce an cire yaren Faransanci a koyar da Rasanci, har kuma a ce an canza kuɗin Faranshi wannan franc da suke fama da shi ko sefa a ce an koma rubles. Ina ga ba za ta kai ga hakan ba, da domin alaƙar ga iyayen da ta tsaya.
Ma'ana ita wannan alaƙa za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaƙi ɗin, za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan.
Ina ga ko da ba a rufe ta ba, a hankali dai za ta iya raguwa ta mutu. Domin me? Domin ita ai Faransa yanda tawa ƙasashen da tawa mulkin mallaka ta riƙe su ne kam.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Farfesu Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano da Dr. Adamu Baɗikwai na Kwalejin Horas da Malamai ta Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ke Jihar Adamawa, Najeriya, sai kuma wakilanmu a shiyoyin Kano da Adamawa, Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Salisu Lado. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.